من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابير قوتن الجماد الأولى شكرا تدبو نياد أريه أولى ثلاثين دترى باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أمن تيسكار تبتا أغريشي دا غرم مكة زوا مدينة كمشيني متينا daya ga watan biyu shekara ta 2018 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalar darama amma ko dai gabata mun fara karatu ne a cikin babin da yake bayani game da yin fushi idan an keta alfarma addini mun karanto hadisai da dama a cikin sa wanda hadisai guda biyu suka rage mana mukammala babin gaba daya wanda insha Allah ta'ala yanzu zamu karasa kuma mu shiga babin da yake gaba hadisai uku kai ina ji babi ba na'am bin ne kamar yadda na faɗa zamu tashi hadisin nana Aisha yarda Allah ta tabbata a gareta bale ce wa anha wannan hadisi shi ma an karbo shi daga gareta ita nana Aisha yarda Allah ta tabbata a gareta take cewa anna quraishan ahammuhum sha'nul mar'ati al-makhzumiyya allati saraqat tace quraishawa sha'anun wata mace yar kabilar banu makhzum ya dame su ya daga musu hankali allati sarqat wata taisata faqalu suka ce su quraishawa mai yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waye zai iya zuwa ya tunkari manzon Allah sira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi masa magana akan sha'aninta فقالوا سيسكتي من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي باب وندئي كارفن هالي يئي جوري واي تنكار النبي صلى الله عليه وسلم سيسكار تبتع قريشي دوانا مغانا سيمتن آيا شيني أسامة بن زيد سكتي حب رسول الله sallallahu alaihi wasallam saboda shine wanda annabi sira da aminci su kawo tabbata a gare shi yake matakar san sa fa kallamahu usamatu usama kuma ya yadda ya je sama annabi sira da aminci su kawo tabbata a gare shi yayi masa magana game da sha'anin ita wacce mata da taisata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sira da aminci su kawo tabbata a gare shi yace atashba'u fi haddin min hududillahi kai usama yanzu kai ne zaka yi ceto a cikin haddi daga cikin hakko daga cikin haddodin Allah madaukakin sarki Allah ya sanya wani haddi idan mutun yayi laifi kaza ai masa shi sannan kai kuma ka zo ka ce a fasa yin wannan haddin ayi afwa kai ceto a cikin sa kai ne zaka yi wannan aikin ya usama thumma qama sannan sai annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi ga al'amarin ma ya wuce nan yayi magana tsakaninsa shi da Usama kadai annabi sai ya hauka manbari mutane suka taru fakhtataba annabi ya hudu ba ta kowa da kowa laifin usama ne yishi shi kadai to amma saboda lamari ne babba da kowa ya kamata ya ji irin raddina magana da annabi tsira da aminci ta tabbata a gare shi zai sai annabi ya tara kowa da kowa ya hukan mambari yayi hudu ba thumma qala sannan yace innama ahlaka man qablakum kadai abinda ya halaka waɗanda suke kafin ku al'ummomin da suka zo kafin ku yahudawa da nasara annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharifu sun kasance idan wani babban mutum mai girma mai daraja ya sata a cikin su tarakuhu sai su rabu da shi ayi rufa-rufa abin nan al'amarin zance ya burwa sai dai tashin zance wa idza saraqa fihim ad-da'ifu amma idan mai rauni ne wanda ba kowa ba ba shi da gata bai san wani ba wani bai san shi ba ba shi da alaka da wani yayi sata aqamu alaihi al-hadda nan da nan sai a tsaye masa da haddi a masa duk abin da ya dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace waymullahi ina rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarqat da a ce fatima ata ni muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata laqata'tu yadaha da ni da kana zan sa a yanki mata hannu muttafaqan alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi to wannan daidaikun lafazin da suke cikin hadisin kenan wato abin da ya faru shine akwai wata mata yar kabilar banu makhzum su banu makhzum ɗaya ne daga cikin kabilolin da suka haɗu suka haɗa kabilar Quraishawa dan idan aka ce maka Quraishawa to kabiloli ne manya-manya suka haɗu suka yi haɗin guya suka tashi wannan babbar kabila ta Quraish din daga cikin su daga an ce akwai banu Hashim akwai banu Umayya akwai banu Makhzum akwai banu suna da dama to duk da ya fito daga tsatsan banu daga cikin Quraish to Larabawa suna ɗaukarsu a matsayin babba ɗan dangi wanda ake ganin girmansu a cikinsu saboda haka duk wanda ya fito da tsatsan Quraishawa babba ne ana girmama shi ƙwarai da gaske to ita ƙabilarta tana ɗaya daga cikin ƙabilun da suka haɗu suka yi Quraish to sai aka yi rashin sa'a tana yin rashin gaskiya abinda take yi shine takan je ta ara abubuwan mutane irin kayan ado da sauransu ta je gidan wance ta kwankwasa kofa a yi sallama da Allah biki ne tashi a ɗan bani aran kayan ado gwal ko zinare ko abin da ya kama da haka idan kika ɗauka kika bata ta je ta gama abin da ta yi da shi to da kin zo kin ce mata ina kayana sai ta ce ita bata san zance ba ina fatan fahimta ita abin da take kenan sai ta ce bata san zance ba ita ba me kika bata washe a gaban wayewa washe da ki tasta'irul mata tana aran kayan mutane sai kuma ta yi musun su abin da take yi kenan to shikenan lokacin da ballin ta ya tashi sai aka kai karar ta wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka tabbatar da wannan aiki aikin ta ne kuma ta yi ta karbi kayan mutane kuma ta cinye ta hana to sun riga sun san cewa tabbas hukuncin ta a lokacin shine a yanke mata hannu to sai hankalin sai ya tashi gaba daya yanzu ɗaya daga cikin kabilar Quraishawa za a yanke mata hannu ai sunan mai ya ɓaci gaba daya kenan za a ji a rinka bata mana suna za a ce kaza za a ce kaza kamar dai da ake yanzu sai laka sai aka yi wani meeting na gaba ɗaya na kowa da kowa kowa ya zo kowa ya bada shawara akan ya za a tinkari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yi rufa-rufa a hana yanke mata hannu ina fatan fahimta ya za a yi wannan aiki to a cikin su kowa yana shakka kowa yana jin nauyi ya je ya tinkari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wannan magana to amma sai suka ga ai akwai wani mutum ɗaya a cikin su shine Usama dan Zaid annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana son sa ƙwarai da gaske saboda idan kuka tuna shi Usama dan Zaid dan gidan Zaid bin Haritha ne shi kuma Zaid bin Haritha asalin sa bawa ne na nana Khadija ta bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kyauta annabi ya yanta shi ma tabannin sa tabanni shine ma daga yanzu ya zama dan sa Zaid bin Muhammad za a rinka ce masa ina fatan fahimta saboda yadda annabi yake son sa wata rana iyayensa suka yi ta neman sa akan duk inda yake a duniya su je su biya ko nawa ne su je su fanso dan su suka samu labari ai yana garin makka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi so da haka a lokacin kwana suke suna murna da farin ciki su je sadu da dan su suka taso da dukiya mai tarin yawa basu gushe ko ina ba sai gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ga masa cewa mun ji labari dan mu yana wajen ka shine muka zo dan Allah ka taimaka ko nawa kake bukata zamu baka shi ka ba mu shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wannan ba abu ne mai wahala ba ba kuma abun kudi bane abinda nake so za a kirawo shi yazo idan ya zabi zai tafi tare da ku na ba ku shi ku ta ba na bukata ko sisi daga wajen ku idan kuma ya zabi zai zo na tare da ni to ni bazan fifita shi akan ku ba so da haka aka kira Usama Zaid bin Haritha shi mai fin Usama kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga san wadanne yace ya san su iyayensa ne to ta gashi sun zo su tafi da kai shin za ka bi su ko ba ka zo tare da ni nan fa yace to shi bai san magana ba bai zabe zo na tare da kowa ba sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ai suna gani suna ji suna gani sai kuma suna kuka yanzu kai ka zaba ka zo na a cikin bauta da sauransu ga mu iyaye da muka yi kai sai shi dai zai iya rabuwa da annabi ba sallallahu alaihi wasallam haka iyayensa suka dauki kayan suka koma garin suna kuka suka rabu da shi to shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake san sa kwarai da gaske shi sai sai ya hada su aure da ɗaya daga cikin wanda suka shayar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ce umma aimana shine suka shafi suka haifi usama dan zaid to lokacin da aka haifi usama shi ma sai kasance annabi yana san sa kwarai da gaske annabi yana ji da shi yana ririta shi to a lokacin sai suka ga tunda akwai wannan alaka tsakanin usama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu kafin kama da usama yaje samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fasa magana shi usama ya dauka al'amari ne mai sauki saboda haka ya tafi kai tsaye je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah gafa abin da Qurayshawa suke cewa wannan al'amari ne na tozarci idan ya kasance an tsaye mata da haddi tana cikin Qurayshawa abin zai shafi duk kabilar Qurayshawa ne gaba daya fadin haka ke da wuya sai ga fuskar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta canza annabi yayi fushi yace kai Usama yanzu kai ne zaka zo kana neman ceto akan haddi daga cikin haddodin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala yace ayi abu kaza idan mutun yayi abu kaza mutun yayi ka zo ka ce a bari magana kaza abu ko magana Allah da bai fushi Usama sai da nadama da na sani kwarai da gaske yace shi ina ma yanzu ya shiga addinin musulunci to shine sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi ya hudu ba ta gaba ɗaya ta kowa da kowa ba Usama kadai ba kowa ya je da al'amarin yake yace ya ku mutane ku sani cewa abin da yasa Allah subhanahu wataala ya halakar da mutanen da suke kafin ku shine sun kasance ɗaya daga cikin aikin da suke shine idan mai daraja mai girma yayi sata a cikin su sai ayi rafa sai a rabu da shi dan wane ne jikan wane ne daga gidan su wane ya fito kada a taba shi shikenan sai magana ta sharuwa sai a bazar da ita shi wanda aka shefa an kashe banza iyalinsa ba sun tafi a banza babu abin da za a yi amma kuma da zarar talaka wanda ba shi da komai yayi sata to sai kaga ana rige-rige ana gaggawa wajen tsaye masa da haji manzo Allah ya ce wannan abin da suke shine abin da ya jawo Allah madaukakin sarki ya halakar da su ina fata fahimta wanda kuma mu wannan abin za ku ga yanzu ya zama shine abin da ya zama mana ruwan dare mafi sauki idan kana da gata ko me za ka iya ka wuce ka taukuri amma idan baka da gata abin naira biyar in ka dauka in baka da gata wallahi sai ka shekara daya a birsa amma in kana da gata sai ka kashe mutum kuma jibi ko gata sai a gan kana yawan unguwa ba wanda sai ta baka to kun ga waɗannan abubuwan da waɗancan mutane suke su Allah madaukakin sarki ya rinka halakar da su to amma mu Allah madaukakin sarki ya alƙawari ba zai halakar da mu irin halakar da waɗancan mutane ba to amma za a rubu da mu mu ci gaba da tafiya haka a'a sai dai bala'o'i da musibi za su sauka a kanmu kala kala kamar yadda muke gani ko kamar yadda muke gani shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa duk abin da kuka ga ya sauka muku na bala'i ko na masifa to fa bima kasabat aidikum yafu an kafir sakamakon abinda daman ku hannayen ku ne suke aikatawa da yawa ma daga cikin abubuwan da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki yana kawo da kai afwa walau akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba haka Allah ya ce da a ce Allah yana kawo mutane dukkanin abinda suke aikatawa irin waɗannan ayyuka Allah zai kama su akai musu zunubin da ya kamace su, to da babu abin da zai sawar akan ƙasa ko dabba guda ɗaya. Saboda haka Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace musu yana rantsuwa da Allah da a ce Fatima ƴarsa. Malamai suka ce me yasa Annabi ya buga misali da Fatima? Saboda Fatimatu ya ce ta Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, wacce Annabi yake matuƙar santa. Nana Aisha takan bamu labari cewa idan Fatima ta shigo gidan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, Annabi tashi yake da kansa, ya tashi da kanshi faɗa, sai je ya taro ta, ya rungume ta, ya sumbace ta, ya zo zaunar da ita sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana santa ƙwarai da gaske. Wata rana Sayyidina Ali, ai kowa san alaƙar da na Fatima da Sayyidina Ali ko meye ɗinta? Mijinta ne, kamar yadda hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito. Sayyidina Ali ya ga gidan Abu Jahal, sai ya ga ta masa, sai ya ga bari ya ƙara aure. Saboda haka ya fara neman aure a gidan Abu Jahal Sayyidina Ali. A lokaci kuma na Fatima tana ƙarƙashin igiyar aurensa. Saboda haka labari ya dawo kunnen na Fatima cewa ga abinda Sayyidina Ali ke shirin zai aure a gidan Abu Jahal. Nan da nan ta tashi, sai wajen manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Ta je ta ba shi labari cewa ai inna qaumaka yuhaddithuna annaka la taghdabu libanatika. Ai mutane suna ta labari a gare cewa Rasulullahi, kai baka yin fushi abin da ya shafi ƴaƴanka, to gashi na ɗan amminka ya je zai aure a gidan Abu Jahal ya haɗa mu. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ransa ya ɓaci. Nan ma minbari ya hau, aka tara mutane aka yi huɗuba. Manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, inna alhamdulillah, zuwa ƙarshe ya ce amma ba'adu. Ya ce bayan haka ya ce mun ɗauki ƴanmu mun ba Abul As ibn Rabi'i, ita ce Zainab ɗan Annabi a lokacin tarusu, ya ce mun ba shi. Ya yi mana zance kuma ya yi mana gaskiya a cikin abin da ya gaya mana, ya yi mana alƙawari kuma ya cika alƙawarinsa. Ya ce ba ta yiwuwa ƴar gidan Annabin Allah da ƴar gidan maƙiyin Allah su haɗu a ƙarƙashin mutum ɗaya. Ina fatan fahimta. La tajtami'u bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwwullah. Ba za su haɗu ba tsakanin ƴar manzon Allah da ƴar maƙiyin Allah, inda rajulin wahidin, abadan, ƙarƙashin namiji guda ɗaya. Annabi ya ce har abada. Annabi ya fushi ya ce Fatimatu bada'atun minni, Fatima wata tsoka ce daga jikina. yu'udhini ma abaha, abin da yake cutar da ni yana cutar da ita. Ina fata an fahimta. Daga lokacin da Sayyidina Ali ya ji wannan huduba daga Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, daga lokacin ya janye aniyarsa. To kaga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yana ji da ita ƙwarai da gaske. Shi yasa lokacin da ya kirawo ta, Nana Aisha take ba mu labari cewa sai ya sa bakinsa a kunnenta, sai mata raɗa. Da ya mata raɗa na farko, sai aga ta fashe da kuka. Can kuma sai ƙara mata raɗa, Nana Aisha ta ce kuma sai na ga ta sa dariya. Sai na tambaye ta me yasa ki kuka a karan farko, me yasa ki dariya a karan farko? Ta ce sirri ne tsakanin da babana, ba zan gaya miki ba. Bata gaya mata ba. Sai lokacin da Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya bar duniya. Kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da wata shida ko wani abu makamancin haka na Fatima ta bayansa. To bayan Annabi ya rasu, tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, nan Aisha ta ƙara dawo da wata magana. Tunda wancan karan kin ce baki ga amma yanzu ki dole ki gaya mana. Sai ta ce to yanzu kan zan iya gaya miki. Abinda baba mahaifina ya gaya min shine, ke ga nayi kuka cewa mala'ikan Jibril yana sauka min sau ɗaiɗe, yanzu na ga yana sauka min a watan azumi sau ɗaiɗe, yanzu na ga yana saukowa sau biyu. Ya ce mata ba na gani face azumi na ne matso na kusa komawa ga Allah maɗaukakin sarki. To baƙin cikin rabuwa da mahaifinta shine abinda sai ta zubar da hawaye. Karo na biyu kuma sai ya gaya mata cewa ba kya yadda ya kasance ke ce shugabar matan aljanna ba? Ta ce to shine abin da ya sa ni dariya. Ina fata an fahimta. Wato duk abin da sana kawo muku don ku fahimci alaƙar Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ta soyayya ƙwarai da gaske ga ƴarsa na Fatima. To irin wannan soyayya da yake mata, Annabi ya ce wallahi da a ce ita ce za a kawo ta a ce ta yi sata. Annabi ya ce laqata'tu yadaha, da sai na yanke hannunta. To kaga tunda Annabi ya ce zan yanke hannun na Fatima, akwai wanda zai sha idan ya sata? Babu wanda zai sha. To shi sai zancen shafa'a ko ai abin nan babu shi, babu laifi za a yi ceto wa mai laifi kafin hukunci zai wajen alkali. An gane kuwa, idan mutum ya yi sata ko ya abin da akwai haddi a kansa, to kafin a kai wajen alkali sai kai da aka yi wasatar sai ka rabu da shi kayafi, shi kenan babu wanda zai ce dole sai an yanke masa hannu. Amma idan hukunci ya zan alkali ko ka ce kayafi baka isa ba, sai an zartar da hukunci. Ina fata an gane. Haka Imam Muslim radhiyallahu anhu wani sahabi yana kwance a cikin masallaci ya rufe da mayafinsa, kawai sai wani barawo ya zo tattara mayafin nan haka ya cukukuye shi kawai sai fincike ya fita da gudu. Saboda sahabi ya tashi ga ba mayafi ya ga mutum can da gudu ya ce barawo barawo a tare. Aka tara wannan mutum aka kama shi aka kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, abin sai tsara tabbata a gare ana kawo shi. Annabi ya ce aje a fille mai hannu, aje a yanke mai hannu. To shi sabin da ya kawo aran mai asalin bargon da aka daukewa sai kuma ya ji tausayin sa, za ka dan bargon da za a yanke masa hannu. Sai ya Rasulullahi in dai nini na yafi, sai Annabi ya ce ai baka isa ba, me yasa kafin ka kawo shi wajen baka yafi ba sai da uku zo? Ai tunda aka zo sai an yanke. Haka aka je aka yanke masa hannu. Saboda haka hukunci ana iya sassauta shi ne matukar ba a kawo shi wajen shugaba ba, amma matakar zojen shugaba shi kenan. Alaƙar wannan hadisi da makaranta da babin da muke ciki shi ne Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi fushi, ya nuna mai rashin jin daɗinsa sakamakon shiga hurumin Allah da waye ke sanyi Usama ɗan Zaid. Shi yasa duk yadda kake son mutum, duk yadda kake ganin girmansa, matakar yayi abin da ba daidai da ya shiga cikin hurumin Allah, to ka nuna fushinka akai, ka nuna fushinka akai. Rashin nuna fushinka shi zai nuna, shi zai nuna cewa baka damu da janibin Allah madaukakin sarki ba. Dole ne duk yadda kuke da mutum yayi abin da ba daidai ba akan addini, wajibi ne ka nuna masa fushinka. Sannan wannan hadisi ya karantar da mu cewa haramun ne mutumin da wani laifi ka bashi mafaka, ka kare shi, ka bashi makoya, wannan haramun ne ƴan uwa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa la'anallahu man awa muhdithan, la'anallahu man awa muhdithan, Allah ya la'anci wanda ya bawa mai laifi mabarnaci mafaka ya kare shi. Mutum yayi laifi ka bashi mafaka, mutum yayi laifi ka je ka tsaya ka kare shi saboda kai lawyer ne. Ina fata an fahimta kusa abinda ake zikin nan. Mutum yayi laifi karara amma sai je dau lawyer ya bashi kuɗi sai karanta masa ga fa abin da ya faru, ni abin da nake so kawai ne firi shi kuma sai ya je a gaban alƙali ya tsaya ta turanci, ta turanci ya ce shi wanda yake karewa bai yi kaza ba ga shaidu da sauransu. Idan an yi sa'a kuma sai ya ga an sake shi ya tafi. To wallahi wanda ya je wannan Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka. Saboda haka duk abin da ka san laifi ne, to babu kai ba wanda yake da shi mafaka. Saboda kada mutum ya shiga ƙarƙashin wannan hadisi na tsinuwar Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Hadisi na gaba, wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ra'a nukhamatan fil qiblati fil qiblati. Wannan hadisin karbo shi daga sahabi Anas dan Malik yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Yace haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'a nukhamatan, ya ga kaki, ma'ana wani yayi kaki ya tofar fil qiblati ay al qibla masallaci, wani yayi kaki kawai a cikin masallaci kawai sai ya tofa al qibla. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wannan, fashaqqa zalika alaihi, sai hakan ya nauyaya a gare shi, hakan ya kuntata a gare shi. Annabi ya ji babu dadi, ran sai ya baci, hatta ya fi wajihi, har sai da aka ga hakan a fuskarsa kidikidi, sai da kowa ya gane cewa akwai abin da yake damun Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda alamun bacin rai da ya bayyana a fuskarsa. Fa qama, Annabi ya tashi da kansa bai sa kowa ba, sallallahu alaihi wa sallam fa hakahu, ya je sa hannunsa mai albarka ya goge wannan abu, ya kankare wannan majina, ya kankare ta, ya goge, ya gyara wajen, waje ya dawo tsabtatacce mai kyau. Fa qala, sannan kuma sai ya juye kalli mutane sai ya musu magana, ya ce musu inna ahadakum, hakika ɗayanku, idza qama fi salatihi, idan ya tsaya a cikin sallah sai yana sallah, fa innahu yunaji rabbahu, to ya sani yana ganawa da ubangijinsa. In aka ce gani, me ake nufi da gani? Shine kamar ka zo wajen mutum kana magana ga ka, ga shi yana magana kana mai masa ina fatan fahimta aka ce yana mai masa ba wai kana masa raddi ba a ya tambaye ka ko kuma ya ga mata magana kai kuma sai ka bashi amsa wannan kuna ganawa kenan ko da kai sai shi to lokacin da mutum yake sallah yana gana da ubangijin sa ne wani zai ce ai mutum baya ganin Allah madaukakin sarki eh baka ganin Allah madaukakin sarki amma kana ganawa da shi ne kana fadar abin da kake fada Allah yana mai maka haka al'abarin yake me da wannan hadisi ya tabbata a cikin hadisi kudusi Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa qassamtu salata nisfai na raba sallah kashi biyu da ni da bawana sai Allah ya ce idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah madaukakin sarki ya ce hamidani abdi idan bawa ya ce arrahmanur rahim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afna alayya abdi idan bawa ya ce maliki yawmiddin sai Allah madaukakin sarki ya ce majjadani abdi ma'ana duk abin da ka faɗa Allah madaukakin sarki yana baka amsa haka kaga ashe gani kake yi kenan ina fatan fahimta har ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan kana faɗa Allah madaukakin sarki yana cewa duk abin da ka roƙa na baka abin da ka roƙa na baka ina fatan fahimta kana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hayya wanda kai ni'ima a gare su ghairul maghdubi ba wanda kai fushi a gare su ba wala dhalima kun ba tattuba sai Allah ya ce dinna baka hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala abinda duka roƙa Allah ya baka ashe kaga gani kake a gaban Allah madaukakin sarki to kwatanta yanzu koda wani wanda kake ganin girman sa ne kake ganin kimar sa lokacin da kake ganawa da shi kake tattauna da shi sai kai kaki ka tofar wannan ya dace a mutunce bai dace ba to ka watanta cewa yanzu kana ganawa da sarkin sarakuna gaba daya mahaliccin kowa da komai shi ka fuskanta kake ganawa da shi to baya dacewa lokacin da kake sallah kai kaki ka tofar wannan baya dacewa ko ka to shine annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ki ga musu cewa mai sallah ya sani cewa yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijin sa wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati mutum ya sani cewa hakika ubangijin sa yana tsakanin sa da tsakanin alqibla sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce fala yabzuqanna ahadukum qiblal qiblati kada ɗayan ku yayi kaki ya tofar a setin alqibla a daidai inda alqibla take walakin an yasarihi sai dai idan mutum kakin ya zama masa dole ne sai ya tofar da majalar lokacin da yake cikin sallah to yayi shi annan hagun sa bangaren hagun sa aw tahta qadmihi ko kuma yayi shi a ƙarƙashin kafarsa sai ya tofa shi ƙarƙashin kafarsa thumma akhadha tarafari ridaihi sannan sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya dauko ya kamo gefen mayafinsa ya rike shi fa basqa fihi sai annabi ya kaki ya tofa a ciki thumma rabba ba'dahu ala ba'din fa qala sannan sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya maida a gefen mayafin akan gefensa sai mambarje misali a riga ce haka ko mayafi idan ya tofa tsakiyar sai ya nunko nan sai ya ƙara nunko nan sai sanin sai mamurji ai alamun majina za ta yi me za ta fita an gane abin da ake nufi kuwa yawa to sai annabi ya musaka idan me dan nuna musu yadda mutun ya kamata yayi idan ba makawa sai ya tufar da majinasa fa kana sannan sai ce musu aw yafalu haka za ko mutun ya aikata haka yadda nuna musu din ko mutun yayi haka muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wal amru bil musaqi imam an-nawawi yake cewa umarnin da aka yi mutum zai iya yin kaki an yi sarihi a hagunsa aw tahta qadamihi ko kuma ƙarƙashin ƙafarsa huwa fima idza kana fi ghairi almasjidi sai ke cewa idan ya kasance mutum ba a cikin masallaci yake ba to sai mutum yi haka a waje kuke sallah akan titi to babu nufi kuma hagunka babu kowa to sai mutum ya tufar da yawunsa akan titi ko kuma ƙarƙashin ƙafarsa sai mutum ya tufar idan ƙasa ce ba kafet ba ko tabarma amma sai ya ce amma fil masjidi amma a cikin masallaci fala yabsuq illa fi thawbihi mutum ba zai toba majina ba sai a cikin tufafinsa ai ina fatan fahimta ko ma'ana yadda al'amari yake shine annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi hani game da tofar da majina ko yawo a cikin masallaci malamai suka ce duk abin da yake idan mutane suka gani za su kyamace shi a ɗabi'ance bai kamata mutum ya zo da shi cikin masallaci ba, bai kamata ba. Galibi mukan yi irin abubuwan da ba su dace ba wajen shigo da abubuwan da ba su dace ba cikin masallaci. Wani lokacin aikin da mutum yake yi ya shafi wani abu ne da zai je jikinsa ya shigo yana karni ko yana dan bashi ko yana bugawa da sauransu, to ba daidai ba ne. Bai kamata mutum ya shigo cikin masallaci a wannan siffar ba. Saboda me? Zaka cutar da wanda suke kusa da kai. Wani idan ya shigo sallan nan ka zauna ka tsaya a kusa da shi har a gama sallan nan hankalinsa ba zai kwanta ba. Ba haka ba ne? Haka ne. To ita ko sallah so ake tun daga lokacin da mutum ya shiga cikin ta, lokacin da mutum zai idar gaba ɗaya mai da hankalinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Abin da ya kamata kenan. Mutum ya ci albasa, mutum ya ci tafannuwa, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ɗayanku ya ƙara cin tafannuwa ko albasa ya kusanto masallacin. Haka annabi ya faɗa fala qaraban na masjidan, haka annabi ya ce kada ya ƙara kusantowa masallacin. Duk mutumin da ya ci albasa ko ya ci tafannuwa, saboda ka'ida waɗanda abubuwa suna da ɗan bashi ko suna da ɗan tashi idan mutum ya ci su, to kada ka ci ka shigo cikin mutane ka cutar da su da warinsu. Ina fata an fahimta. To albasa kenan da tafannuwa. To wani lokaci za ka ga mutum ya je aiki, wani lokaci ma ga jikin mutum duk baƙin mai, rigarsa baƙin mai ji ko abin da ya kama da haka, sai ya zo shigo cikin masallaci. Wani ya je wanka ya sa kayansa masu kyau kuma sai ya zo na kusa da shi, sai mutum ya tashi sai ya ga ya goga masa baki ya cutar da shi, kuma sai Allah ya kama shi. Ina fata an fahimta. Za ku ga yadda mutane suke kokarin gyara jikinsu da gyara tufafinsu idan za su je zance wajen budurwa, ba sa idan za su je gaban Allah kwata-kwata. Idan mutum aka ce zai je gana da wani mutum da yake ganin girmansa ko surukinsa ko wani shugaba ko wani wanda yake ganin kimarsa da martabarsa, ya kira shi ka duba ka ga a cikin kayansa ma sai zaɓi wanda suka fi kowanne kyau. Amma ga shi kuma rabbul alamina, zaka gana da shi ka sa kayan da suka fi kowanne kaskanci a cikin kayayyakinka. To wani irin kallo kake wa Allah maɗaukakin sarki kenan, wace irin ɗauka kake wa Allah maɗaukakin sarki kenan? Me yasa ka yadda ka gyara duniyarka amma baka yadda ka gyara lahirarka ba? To wannan kuskure ne yan uwa. Duk abin da ka san za ka yi ya cutar da mutum a cikin masallaci, to wannan haramun ne mutum ya yi shi, bai kamata ba. Ba wai albasa kawai ko tafannuwa ko abin da ya kamata ba, duk abin da ka san idan ka shigo da shi cikin masallaci bai kamata ba. Ko ana sallah a masallaci ga duk gaban da kusa da kai, mutum ya rinka sa hannu a cikin hancinsa yana kwakulota su. Wannan da gaske, wannan duk bai dace ba. Wato abinda ya kamata mu fahimta shine dan uwanka musulmi da yake kusa da kai yana da haƙƙi akan ka, wallahi idan ka cutar da shi sai Allah ya tambaye ka akan wannan abin. Kai zaka ga kamar ba ku mai bane amma ka kiyaye, ko ka sa hannunka aka ka rinka susan kanka kana zubo masa da ruwa ko abin da ya kamata, ko gemu ko abin da ya kamata, ka bai dace ba. So haka sai a mu kiyaye yan uwa. To ka'ida bai dace a tofar da yawun kuma jana a cikin masallaci ba. To amma wani lokaci kuma lura ya ta kawo mutum madinar ta riga ta fito, yawon ya riga ya zo, ya mutum zai yi? To shine sai aka bada mafita, idan a cikin masallaci ne sai mutum ya samu rigarsa sai ya tofa a ciki, sai ya haka ya haɗe tsakanin hannunsa tsakanin sashen rigar da sashensa, sai ya goggoge sai ya marje ta, shikenan ya ci gaba da sallarsa haka. Amma idan a waje ne babu laifi mutum zai iya tofawa a hagunsa ko kuma ina karkashin kafarsa, wannan babu laifi insha Allah ta'ala. Malamai suka ce wannan shi kinna mana ashe majina ko yawo ba najasa bane. Idan da majina najasa ce za a tufa a cikin tufafi kuma a ci gaba da sallah, ba za a tufa. Sai dai kuma ko da ba najasa bace ai kazanta ce, saboda haka bai kamata ka kawo abin da yake kazanta a cikin mutane. Ka'ida duk abin da mutane suke kyamarsa to bai kamata ka rinka shigowa da shi cikin su ba, bai kamata ba. Saboda haka ko da mutum yayi hakan sai ya kokari ya busar da shi, ya tafiyar da shi yadda mutane ba su gani su cutu da ganin wannan abun ba. Allah ya sa mu dace. Wannan hadisi shi ma kamar yadda muka ji malishadinmu a cikin hadisi shine fushin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna game da abin da ya gani a cikin masallaci na majina. Babi na gaba, babu amri wulatil umuri birrifqi birayahum wa nasihatihim wa shafaqati alaihim والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم. ما لا أقول لبابي زي بياني جمدا umartar da shari'a take yi wa shugabanni sune wulatul amri, ma'ana wanda Allah madaukakin sarki ya jibinta musu nauyin al'umma akan su, tun daga shugaban kasa, gwamna, shugaban karamar hukuma, har ka sako kasa-kasa, shugabanni na ma'aikata, shugaban makaranta, har a sako kanka da kake shugabancin gidan ka, kai ma abin ya shafe ka. Duk wasu mutane da za a ce mutum uku mutum hudu kene shugaban su, kai kake tafiyar da al'amarin su, to kai ma ka shiga ciki insha Allah ta'ala. Ina fatan bai mutum da wasu da kada dauka cewa ina ka ce wulayatul amr ana nufin kawai sai shugaban kasa ko gwamna, a'a kai ma ka dauka ya shafe ka, tunda maybe kana da iyali, idan baka da iyali a wajen aikin ka maybe kai ne uga, kai kake tafiyar da al'amarin shagon ko kuma inda kuke aiki da sauran yaran ka, to shugabanci ne. Abinda aka faɗa idan kai sakaci zai afka akan ka kai ma. Babin da zai bayani game da umarni da shari'a take wa masu mulki kuma jibinta al'amarin mutane bin rifqi da tausasawa bid'ayahum game da waɗanda suke wa game da waɗanda suke kiwo, ma'ana waɗanda suke mulka kenan, wa nasihatihim da yi musu nasiha, wa shafaqati alaihim da tausasa musu, wa nahyi an ghashihim da hani da shari'a ta yi game da yaudararsu, wa tashdidi alaihim da hani da shari'a ta yi game da tsanantawa akan waɗanda mutum yake shugabanci, wa ihmali masalihihim da kuma yin baris ko sakaci da maslaharsu, abinda zai kawo musu gyara da cigabansu sai shugaba ya baris da shi ya yi ko in kula da shi, wal ghaflati anhum da kuma rakkana ga abinda ya shafe su, duk wannan shari'a ta yi hani da shi. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minina. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waqfid janahaka, ka sassauta fukafukanka, liman ittaba'aka ga wanda ya bi ka minal mu'minin daga cikin mu'mini. Wannan umarni ne Allah madaukakin sarki yake wa manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kebe, amma umarnin ya gangaro ya shafi duk sauran al'ummarsa, ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sassauta hannayensa ya sassauta fukafukansa. Abinda ake nufi da wannan shine kada yi musu jiji da kai, kada ya musu girman kai, kada ya daga musu kai, kada ya zalunce su, kada nuna fin karfi akan su. Ina fata an fahimta shine abinda ake nufi, liman ittaba'aka ga wanda ya bi ka minal mu'mini daga cikin mu'mini. To wannan umarnin ya shafi kowanne daidaiku daga cikin al'umma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ma yaji cewa da shi ake. Idan ka samu shugabanci kowanne iri ne, to kada kai dagawa ga waɗanda kake shugabanci, kada ka zalunce su, kada ka dauke musu haƙin da yake nasu ne kai bawa kanka, wannan haramun ne. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, inna Allaha ya'muru bil adli, haƙiƙa Allah madaukakin sarki yana umarni bil adli da adalci. Abinda ake cewa adalci shine ka dora kowanne abu a gurbin sa inda ya dace, kowanne ma'abucin haƙi ka bashi haƙin sa. Adalci akan kanka, kai akan kanka kai wa kanka adalci, adalci akan iyalinka, matayenka da ƴaƴanka, adalci akan waɗanda suke ƙarƙashinka, sauran mutane kin, kowanne abu ne mai zaman kansa. Allah madaukakin sarki ya umarni da kowanne ɗaya daga cikin ma'abucin haƙi da yake da haƙi akan ka, kai adalci akan sa. Wal ihsani, Allah madaukakin sarki yana umarni da me? Da kyautatawa. Kyautatawa shi kuma ɗoriya ne akan adalci, ma'ana sai an samu adalci sannan kyautatawa take biyowa baya, wani mataki ne wanda yake martaba tana sama da martabar adalci. Kyautatawa shi ma kala-kala ne, akwai kyautatawa jadabin Allah madaukakin sarki shine ka bautata masa yadda ya umarce ka, akwai kyautatawa ɓangaren abin da ya shafi al'umma 'yan uwanka shine ka yi musu abinda Allah madaukakin sarki ya buƙaci ka yi musu na basu haƙƙin su yadda ya kamata. Wa ita'i bil qurba da kuma bawa ma'abuta kusanci, me zaka basu? Shine haƙƙin su da yake kanka. Wata aya Allah madaukakin sarki na cewa ati dal qurba haqqahu, ka ba ma'abucin kusanci haƙƙin su da yake kanka, shine ka sada zumunci, ka je ka bashi duk abinda ya kamata kai masa, nake tattawa kai masa. Wa yanha 'anil fahsha'i, Allah subhanahu wa ta'ala yana hani game da alfasha, wal munkari da abinki, wal baghi da zalunci. Ya'idukum la'allakum tadhakkaruna, Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake muku wa'azi, la'allakum tadhakkaruna, mai yiwuwa za ku fadaka ku gane abin da kuke ba daidai bane ku gyara. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حديث نفر كان كرشد عبد الله بن عمر يرد الله تعالى تبتا اغري شي ده مايفنسا قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى ده امنتي سكار تبتا اغري شي ينا cewa كلكم راع دكنكم ماسو كيو ني وكلكم مسؤول عن رعيته kuma kowanne ɗaya daga cikin ku abin tambaya ne game da abin da aka bashi kiyo. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa haka a dunkule a tattare a tare sai kuma ya rarraba abin ya tsunto wasu daga ciki ya bayanin su. Ya ce al'imamu ra'i, aka ce al'imamu shine shugaba na gaba ɗaya kenan, shugaba na gaba ɗaya shine misalin da na bayar a farko kamar shugaban ƙasa shugaba ne na ƙasa gaba ɗaya, gwamna shugaba ne na jihar sa gaba ɗaya, shugaban karamar hukuma shugaba ne na naka ce al-imam kamar yadda nake bayani shine shugaba na gaba daya. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce al-imamu ra'in, shugaba mai kiyo ne wa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiyo. War rajulu ra'in fi ahlihi, mutum mai kiyo ne a cikin iyalinsa, ƴaƴansa da matayensa. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma za a tambaye shi abin tambaya ne game da abin da aka bashi kiyo. والمرأة راعية في بيت زوجها, ما تما ميكيوتي أجدا مجنتا, ومسؤولة عن رأيتها, كما أبرت بياتي قمد أبند أكبات كيو. والخادم راعين, ميهدما يارن جدا شما ميكيوني فيما لسيده أتكن دوكير أبن جدنسا, ومسؤول عن رأيته, كما ذا أتنبيش قمد كيون دا أكباش. Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da ƙarshe sai ƙara maimaita wannan kalma da ya gabatar a farko, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, kowanne ɗaya daga cikin ku ya sani cewa mai kiyo ne, kuma za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiyo. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Wannan hadisi idan ba a manta ba ya gabata a darasussukan da muka yi a baya, kuma mun yi sharhin sa, amma dai abin da ya kamata mu la'akari da shi a cikin hadisin shine kowane ɗaya mai rinka ji cewa akwai mas'uliya a kansa. Abin nufi, idan ake bayanin shugabanci ko shugabanni ko irin narkon azaba da aka tana dawa wani shugaba, kada mutum ya rinka ɗauke kansa ya rinka cewa ai gwamna ake nufi, ko shugaban ƙasa, ko ciyaman, ko abin da ya kama naka. A'a, kai ma ka rinka sa kanka a ciki. Me yasa? Saboda wannan hadisin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, dai fara lissafi ƙarshe sai da abin ya zo kanwa bawa ko yaron gida. Ina fatan fahimta. Yaron gida wanda shugabansa ya bashi amana dukiya yake kula da ita, ko yaron shago, ko yaron kaza, duk wanda yake ƙarƙashin wani, to shi ma ya sani cewa wannan abin da aka bashi na kula da kanti ko shago ko abin da ya kama da haka, wannan kiyo aka bashi, kuma sai an masa tambaya game da abin da aka bashi kiyo a kansa. To bari kai da kake da iyali, ƴaƴa kaza, mata kaza, to wannan dukka sani kiyo ne Allah maɗaukakin sarki ya baka, zai tambaye ka game da abin da ya baka kiyo a kansa. Ka ɗauki ne da ya dace a kansu, ka yi adalci a kan matanka, ka sa ‘ya’yanka a makaranta, ka sa musu tarbiyya mai kyau, ka ba su abin da suke buƙata na yau da kullum, da Allah zai baka tambaya a kansu. Haka na matsayinka na shugaba, kai hatta monitan aji ko private da ake naɗa a makaranta su ma sun shiga ƙarƙashin wannan hadisi. Duk sun shiga ƙarƙashi, su ma sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye su game da monitancin da mutum ya yi aji. Ka taɓa yin monitan ajinku, to sai Allah ya tambaye ka. ‘Yan ajinku gaba ɗaya suna ƙarƙashinka. Shin kana rubuta sunan wani a cikin sunan yansu rutu bai su rutu ba kai dan amai bulala dan kun yi fada? To Allah zai kama ka akan wannan. Ina fatan fahimta. Saboda haka kowanne ɗaya mu ya rinka ji a jikinsa cewa shi ma akwai nauyi a kansa, za a tambaye sa. Wannan shi zai taimaka mana wajen kowa ya sauke nauyin da yake kansa. Amma idan ina ji ni bana ciki, wane ne yake ciki, to kuma sai kaga al'amari ya ƙara lalacewa. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Hadisi na gaba, وأن أبي يعلى ماقل بن يسار رضي الله عنه قال أنكر أودك أبي يعلى ماقل بن يسار يرد ألا تأتبت أغريشيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أنزان ألا تراد أبنتي سكارة تبت أغريشينا تيوى ما من عبد باب ونباوى يسترعيه الله رعاية wanda Allah madaukakin sarki zai bashi kiwon wani abin kiyo ya bashi shugabancin wasu jama'a ko mutane ya mutu yauma yamutu ya mutu a ranar da yake mutuwa wa huwa ghashu li ri'yatihi yana mai ha'intar wannan abin da aka bashi kiyo illa haramallahu alaihi aljanna face sai Allah haramta masa shiga aljanna ai mun fahimci hadisin ko babu wani shugaba da Allah zai bashi kiwon wani abin kiyo na mutane kadan ne ko da yawa ranar da zai mutu tazo ya koma ga Allah madaukakin sarki yana mai ha'intar mutanansa wanda suke karkashin sa sawa'un da yawa ne ko kadan annabi tsira da aminci sai tabbata a gare shi yace face sai Allah madaukakin sarki haramta masa shiga aljanna kaga wannan hadisin shi kadai ya isa duk mutumin da yake da hankali da nutsuwa ya guji shugabanci wallahi kuwa duk mutumin da yake da hankali da nutsuwa yake tare inda zai je tinkara a gaban sa ya kasance shugabanci baya gaban sa amma uwa kullu yadda ake fada da neman rayukan juna akan shugabanci kuma ka kalla sai kaga duk abu ɗaya ne kowa abin da yake kallo kawai ya zama ya samu abin da zai samu wallahi shi ne kowa abin da yake kallo kenan ya zama ya samu abin da zai samu wanda kuma kokarin samu abin da zai samu din fa a lokacin fa zai yi ne zai ha'inci amana da aka bashi wanda kuma hadisi ya tabbata akan sa idan da an ce idan da kun ga shugabancin da ake yi a yanzu idan mutum ya karɓi shugabanci kafin ya gama ya shekara hudu ne za a ga yara mai ya kanjame dan abin da yake da shi ya rabu akwai wanda zai tinkari shugabanci babu ya kasance idan mutum ya shiga shugabanci da yana da rumfar kasuwa a kwari ko yana da rumfar kasuwa a sabon gari da sauransu to da ya karɓi shugabanci sai a ga wannan rumfar ya rufe ta saboda hidima wa al'umma mai kiba ne a ga yara mai ina fata an fahimta akwai wanda zai shawo shugabanci wallahi babu amma me yasa yanzu mutane suke rubun shugabanci abu ne mutum kowa ya riga ya san yadda yake talaka ne ba shi da komai da ya karɓi shugabanci cikin shekara hudu duk masu kuɗin unguwarsa ya fi su kuɗi duk gidan da aka sa a kasuwa unguwarsu shi ake fara tunkara sai ya sai rabin unguwarsu cikin shekara hudu to shi sai zaka ga mutum yaje ya tsafi ya sa ikisan kai ya yi shirka duk abin da yake yi zai yi abin da ga zai iya yi zai yi dan ya samu wannan shugabanci saboda ya samu wannan abin na duniya wanda kuma wannan abin da yake samu na duniya ya riga ya san cewa ba halakar sa bane amma zai samu saboda me saboda kawai haka duniya ta tsara idan baka da wannan abin baka da mutunci to ya yadda ya samu wannan abin dan ya jawo masa mutunci ko ta wannan irin hali amma kaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki sai ya haramta mutun aljanna yanzu kai kana da tabbacin zaka karbi kiwon mutane ka sauke shi yadda Allah madaukakin sarki ya baka sayyidina Umar dan Khattab ina mimi ta mana wannan magana yana cewa idan jaki ko wani alfadari ko wani abin hawa yayi tuntubi a hanya kaza ko a gari kaza sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi da yake halifanci a garin Madina jaki da yake dabba yanzu mutane dubu ne suke tuntube su fada su mutu saboda hanya ba ta da kyau hadar mota dukkan ban mata wannan nawa ne mutane da yunwa take kashe su nawa ne da mutum zai je akan naira 2000 da bashi da shi asibiti ya mutu wallahi suna da yawa 3000 yake bukata asibiti a masa wani dan magani ko bashi da ita an tafi neman taimako an tafi kaza kamar a dawo sai mutum ya mutu saboda babu kasar da ake cewa muna ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowace kasa fitar da man fetur a duniya fa duka amma talaka cikin ta shi yake shiga cikin wannan abu Allah ya kyauta sai ka rasa ina hankulan mu da tunanin mu yake tafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace illa haramallahu alaihi aljanna muttafaqun alaihi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma annabi cewa falam yahutha bi nushihi lam yajid raihatal janna mutun ya samu shugabanci bai kewaye mutanen da ya samu ko kuma bai kewaye wannan amanar da aka dora masa ba bi nushihi da nasihar da ya kamata ya musu ba abin da ake nufi da nasiha nan shine ka ba kowa hakkin sa ba ka tara mutane a gaba ka ranka musu aziba ba shi ake nufi ka takuta to mutane kai ka rike kudi su kuma kai musu ka ba su azi ba abin da ake nufi ba kenan abin da ake nufi kowa ka ba shi hakkin sa annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi yace lam yajid ra'ihatal jannata ko kanshin aljanna mutum zai ji ba ku dubi yadda ake gabatar da narko irin wannan ko kanshin aljanna mutum zai ji ba wanda a wannan hadisi annabi ya ce kanshin aljanna ana samun sa tafi shekara nawa shekara nawa saboda Allah wani irin asara ce wannan wa fi riwayatin li muslimin a cikin riwaya muslim cewa imamin amirin babu wani shugaba yali umural muslimina da yake jibantar yake tafiyar da al'amuran musulmi a matsayin sa na shugaban su thumma la yajhadu lahum sannan bayan kokari wajen kwato musu da samu musu haƙin da yake nasu ne ya ba su wa yansahu lahum baya musu nasiha illa lam yadkhul ma'ahum aljannata face sai ya kasance abin da zai fara da shi shine ba zai shiga aljanna tare da su ba za su shiga aljanna su bar shi me yasa saboda bai sauke haƙƙin sa da Allah madaukakin sarki ya dora masa akan sa ba wannan hadisin da dukkanin su hadisin da suke mana bayani game da narko da shari'a ta tana ga dukkanin shugaban da ya samu shugabanci bai sauke haƙƙin da yake kansa na al'ummar da yake wa shugabanci ba hadisi na gaba wannan Aisha radhiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai nana Aisha da Allah ta'ala tabbata a gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah ta'ala tabbata a gare shi yana cewa fi baiti hadha tace a cikin wannan gidan nawa wanda take ba labari tana zaune a cikin gidan ta take ga masa cewa a cikin wannan daki nawa da nake ciki a cikin annabi yake ban labar me yace mata yace mata Allahumma man walla min amri ummati shay'an taji annabi yana addu'a yana cewa ya ubangiji dukkanin wanda ya jibinci wani abu daga cikin al'amuran al'ummata fashaqqa alaihim ya tsananta musu fashquq alaihi Allah ka tsananta masa an fahimci abin kuwa yawa dukkanin wanda ya jibinci wani abu malamai suka ce da aka ce shay'an Allahumma man walla min amri ummati shay'an kun ga wannan shay'an annakira ce fi siyaqi shartin wanda tafidul umum nakira ce tazo a cikin siyaqin sharadi tana fa'idantar da komai ya shiga ciki duk kankantar shugabancin da ka shige da ka rike wallahi ya shiga ciki mutum biyu ne a karkashin ka mutum uku ne mutum hudu mutum goma mutum dari mutum miliyan duk ka shiga cikin hadisi dukkan wanda ya rike wani al'amari daga cikin al'amarin al'umma ta a matsayin sa na shugaba sai ya tsananta musu manzon Allah tsira da aminci tsira tabbata a gare shi yace Allah ka tsananta masa shi wa mawwali min amri ummati haka nan wanda ya jibinci wani abu daga cikin al'amarin al'umma ta shay'an ko mai kankantar sa farafaqa bihim ya tausasa musu ya tausaya musu annabi yace farafuq bihi Allah ka tausaya masa shi to yanzu wannan addu'ar ta annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ita kai ta isa ta sa shugabanni su lalace ba haka bane duk wanda Allah madaukakin sarki ya tsananta masa ina zai je haɓi inda zai je to yanzu a cikin shugabanni 100 da ake da su ko 50 da wahala ka samu mutum biyar ko mutum shi wanda suke kamanta adalci a cikin su da wahala kowanne kansa kawai ya sani to dan mutumin da kansa kawai ya sani kansa yake ginawa da wanda yake tare da su kadai sauran talakawa ko oho ko mutum ya mutu annabi tsira da aminci tsira tabbata gare shi yayi addu'a cewa Allah madaukakin sarki shi ma ya tsananta masa kada wani ya ga to ta yaya annabi yayi addu'a kuma ga mutum a cikin babban mota da babban gida ai ba wani ne ka tsanani ba ka jaga duba zuciyarsa ya take ko doshe zuciyarsa a cikin kunci take da tsanani ina fatan fahimta ba wai abin duniya shine abin da ake nufi jin daɗin rayuwa ba kwata-kwata abin duniya ba shine jin daɗin rayuwa ba 'yan uwa da yawa daga cikin wasu mutane sun samu abin duniya duk da ya kamata su samu, amma ƙarshe sai ga mutum ya ji ya race kansa ya mutu, babu abin da mutum ya nema ya rasa na duniya, amma kuma zuciyarsa ciki take da me, da bala'i da masifa, ya rasa inda zai sa kansa. Saboda Allah ya zare masa abin da ake cewa sa'ada, Allah ya zare masa ita. To kada ka ɗauka cewa ai ga shugabanni ko suna zalunta ko suna abin da bai dace ba, amma kullum su ne ƙatuwar mota, su ne ƙaton gida, su ne ba haka ba ne. Kwanci hankali da jin daɗin da kake ciki, su ba sa ciki. Idan ma kuma duk Allah ya raba da su a nan wajen, ya tsananta musu a lahira fa. Ina fata mun fahimta. In ma tsananin duniya ne ba gwanda shi ba, Allah ya tsananta maka a duniya kuma ka tuba, amma tsananin lahira fa ba ma fita. Allah ya kyauta. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa, wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala, an karbo daga sahabi Abu Huraira, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya'u, banu isra'ila sun kasance annabawa suke shugabantarsu, ta susu ma'ana daga sasani ya susu siyasata, an fahimta siyasa kamar yadda muka sha faɗa kalma ce ta larabci, abinda ake nufi kuma da siyasa shine shugabanci. Ina fata an gane, siyasa shugabanci ba abinda ake nufi da siyasa demokaradiyya ba, demokaradiyya daban, siyasa daban, siyasa addini ce, siyasa musulunci ce, amma da demokradiyya fa kafirci ne, da kuma demokradiyya fa yahudanci ne. Ina fata an fahimce su, an fahimta. Saboda shi demokradiyya mulki ne da yake daga mutane zuwa ga mutane, kuma dan mutane. Saboda haka duk tsarin abin da zai tafiyar da rayuwarku gaba ɗaya, ku ne za ku zauna ku shirya su, ba ruwan Allah a ciki. Idan mutum ya abu kaza me ya kamata a yi masa, kai ku ne za ku shirya kayanku. Idan mutum ya abu kaza me ya kamata, kowa na da ta cewa a kansa. Amma Qur'ani da hadisi ba su da ta cewa a kansa, kaga wannan ai ba musulunci bane. Amma siyasa fa shugabanci da tsari na tafiyar da rayuwar mutane shine abin da ake nufi, wannan kai tsaye addini ne. To shi sa annabi tsira da abinci tsaya tabbata a gare shi, ke ga mana cewa banu isra'ila sun kasance annabawan su suke shugabantar su, ma'ana suke musu siyasa, kaga yan siyasa na kwarai kenan a lokacin annabawa suke musu. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiy, duk lokacin da wannan annabi ya halaka ya bar duniya ya rasu, sai wani adam ya maye gurbinsa. Lokacin da wannan annabi ya tafi, annabi ne zai maye gurbinsa. Kamar yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bar duniya, to inda a zamanin banu isra'ila ne, sayyidina Abubakar Siddiq shi ma sai kasance annabi ne, sayyidina Umar shi ma annabi, sayyidina Uthman annabi, sayyidina Ali haka. Ina fata an fahimta. Idan wani annabi ya kauce, wani annabi ne zai maye gurbinsa. Shi yasa annabawan banu isra'ila suna da yawa ƙwarai da gaske. Wa innahu la nabiyya ba'di, annabi ya ce yadda al'amari yake shine ni kuma babu wani annabi a bayana, ni ne ƙarshen annabta. Ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina, Allah maɗaukakin sarki ce annabi Muhammad bai kasance baban ɗaya daga cikin mazajenku ba, walakin rasulullahi sai dai kawai manzo ne na Allah maɗaukakin sarki, kuma cikamakin annabawa, daga shi annabta ta ƙare. Shi yasa yanzu duk wanda ya fito ya ce shi annabi ne, Allah ya aiko shi, to kai tsaye kafirci, ya kafirta. Me dalili? Saboda ya karanta ayat Qur'ani. Allah ya ce wa khataman nabiyina, cikamakin annabawa, shi kuma ya ce me ba daidai bane, akwai wani annabi gashi. Wannan karanta Al-Qur'ani, duk mutumin da ya karanta Al-Qur'ani ko kai tsaye kaulan wahidan, ya ba addinin musulunci. Shi sa waɗancan da suke kiransu ƴan Ahmadiyya kai tsaye ba musulmi bane, duk mutumin da ya yarda da aqidar Ahmadiyya ba musulmi bane. Shi kansa wanda ya yarda da shi akan cewa annabi ne, bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kansa ba musulmi bane, ya ba addinin musulunci. Wannan aya da Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa lakin rasulullahi wa khataman nabiyina, sai suka ce su ƴan Ahmadiyya sai suke tawilin aya cewa ai ba khataman nabiyina ba abinda ake nufi ƙarshen annabta ba, ba cikamakin annabta, abinda suke nufi wai annabi shine zoben annabta, annabi shine zoben annabta, ma'ana wai adansu kenan, shine yazo ya musu addu'a, amma bayan shi za a iya samun annabi. Kun fahimta? Suka ce haka. Shi yasa
wani shi fa Ahmad Gulam din Ahmad Gulam din fa ba wanda dai da mutuwa ba dan dan kasar India ne ya fito yace shi ma annabi ne Mirza Ahmad Gulam aban daki ya mutu har yanzu kuma abin da sai nake muku magana sai har yanzu shi akwai mabiyansa sosai hannan garin akwai mabiyansa hannan garin akwai mabiyansa sosai da sosai akwai wani bawan Allah da ya kama wasu da tattafai guda biyu na turanci da wani ya bashi yace wani dan Ahmadiyya ne ya kirawo shi yake kokarin jansa cikin aqidar ya kai shi inda suke sallah suna nan masallacin su daban na juma'a wajen ibada su daban komai nasu daban a garin nan suna nan a cikin sabon gari yace mu shi hadisi a inda suke ibada inda suke komai wallahi sun kai shi suna nan kuma suna nan a matsayin suna amsa sunan musulmi suna nan har yanzu saboda duk mutumin da ya yarda da aqidar Ahmadiyya kai tsaye ba musulmi bane annabi tsira da aminci tsira tabbata a garshi da mai ya faɗa cewa bayan shi za a samu wajen mutum 30 makareta wanda kowanne ɗaya daga cikin su zai da awashi annabi ne kuma tun a lokacin su ma aka fara samun wasu tun a lokacin annabi an samu Musailama a lokacin ma kuma tun a lokacin annabi an samu mutum biyu bayan shi kuma aka ta samu a hankali a hankali mutum ya fito ya da'awa annabta ya tafi haka an samu mutum ma sun fi 30 saboda haka annabi tsira da aminci tsira tabbata a garshi ne cikamakin annabawa yace wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakfiruna annabi yace za a samu halifofi a bayana tunda ni bayana babu annabi to za a samu halifofi me yake nufi da halifofi anan shine wanda zai mai gurbin wani ma'ana idan ya tafi wani zai zo ya mai gurbin sa idan shi ma ya tafi wani zai zo haka abin zai ta tafiya shine khulafofin da yake nufi a wannan hadisi fayakfiruna za su yawaita me za su yawaita zalunci za su yawaita fifita kansu akan ku ina fatan fahimta kamar yadda muke gani shugaba zai fifita kansa akan mabiyansa zaka ga dukiyar miliyoyin mutane mutum ɗaya sai ya kwakule ta sai zai taskance ta a taskasa shi kaɗai shi zai amfani da ita daga shi sai yayansa abin miliyoyin mutane mutum ɗaya sai ya ɗauka idan ana bayani irin abubuwan da aka ɗauka aka koye a matsayin sata gwamnati sai ke mamaki kaga wannan kuɗin da ake faɗa wai akwai su ma a duniyan nan kuwa wani ma abin da tunanin su zai kawo kenan wai akwai irin wannan kuɗin a duniya kuma idan akwai irin wannan kuɗin a duniya mutum ɗaya yanzu shi zai ɗau wannan kuɗin bai zai da su me zai da su kuma babban abin da ya fi wannan mamaki shine zaka ga mutum da sunan musulmi shine yake wannan abu ya ɗauki kuɗi ma ɗuɗai ya je ya ɓoye ya aje annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace za su yawaita fifita kansu a kanku qalu ya rasulullah sai sahabbai suka tambaya manzon Allah fama ta'muruna da me kake umartan mu idan muka tsinci kanmu a wannan lokaci shin mu warware bai'a da muka yi musu ne mai musu tawaye qala sai annabi yace aufu bi bai'atil awwali fal awwali ma'ana ku cika bai'ar na farko da na farkonsa abin nufi duk mutumin da kuka masa bai'a a matsayin shugaba to duk abin da yake na zalunci kada ya sa ku warware bai'a ku mai tawaye ku cika wannan bai'a yanzu misali da a ce mutum zai fito a matsayin shugaba a musulunci a masa bai'a ko kuma ya hau hanyar da ya hau ko ta daidai ce ko ba ta daidai ba ce matukar yana a matsayinsa na shugaba to haramun ne wani ya fito ya masa tawaye mafimci wannan yan uwa a musulunci wannan shine zancen haramun ne wanda daga cikin musulmi ya fito ya masa tawaye sai dai idan ya bayyana kafirci bawahan kamar yadda hadisi ya bayyana amma yi wa shugaba tawaye da yi masa zanga-zanga da zaginsa da cin mutuncinsa wannan wallahi ba addinin musulunci bane fitowa fili a zagi shugaba da ci masa mutunci da kaza wallahi wannan ba shari'ar musulunci bane ba addinin musulunci bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce kuma atuhum haqqahum sannan kuma ku ba su haƙƙinsu da yake kanku na biyayya was'alullaha alladhi lakum wanda kuma yake naku ne ku tambayi Allah ma'ana ku roki Allah madaukakin sarki zai ba ku abin nufi za ku samu shugaban da za su fifita kansa akan ku su hana ku to shin zamu yi musu tawaye ne sai annabi ya ce a ba za a yi musu tawaye ba a ba su haƙƙin da yake kansa ne mai ne yi musu biyayya idan suka kawo doka abi idan suka ce kada ayi kada idan suka ce ayi ayi matukar abin bai saba addinin musulunci ba idan ya saba addini ba ba za a yi ba amma in dai bai saba addini ba sai an yi koda suna zaluntarka to ya zaka yi da haƙƙinka shine sai manzon Allah ya ce musu sai ku roki Allah madaukakin sarki Allah zai kwata muku amma ta waye fa fito na fito fa rigima zagi wannan duk mutum ba zai shi ba duk addinin musulunci bai umarci mutum yi wannan ba fa inna allaha sa'iluhum amma starahum annabi ce saboda Allah madaukakin sarki zai tambaye su game da abin da ya ba su kiyo muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi to ina gani anai kamata mu dakata saboda lokacin sallah ya riga yayi insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu dora inda muka dakata na'am yana tambaya ne game da bambancin alfasha da munkari an aka ce alfasha shine dukkanin laifin kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa shine dukkanin laifin da yake babba irin su zina sata shan giya da sauransu munkari kuma shine wanda yake ƙasa da wannan wanda bai kai shi ba sauran ƙananan laifuka kenan wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da alfasha shine laifin da ake yin sa boye wala taqarrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana amma munkari kuma shine laifin da ake yin sa a fili kowa yana gani shi sai annabi tsira da aminci sai tabbata a gare shi yake cewa mar aminkum munkaran na fatan fahimta fali ghayruhu bi yadihi zuwa bi lisanihi saboda haka alfasha ko dai ka dauke shi a wancan fasar ko kuma ka dauke shi a wannan amma dai alfasha ya fa daukar shi ne manyan laifuka munkari kuma su ne kanana wanda ba su kai alfasha ba wallahu ta'ala alam wannan yana tambaya ne shin ya halarci ɗan Ahmadiyya su bude asibiti ko wata makaranta musulmi je wajen domin wata bukata to asibiti wannan babu laifi tunda Kirista ma suna iya bude asibiti mutum ya je kai abana dinsa babu laifi amma makaranta dai gaskiya bai kamata ka dau danka ka je kai musu ba babban dalili shine za su cusa danka wannan aqida ta Ahmadiyya baka sani ba za su nuna maka akwai wani annabi za su nuna danka akwai wani annabi bayan annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin da zaka farga dan naka ya riga yayi zurfi a cikin aqida maybe baka isa ka kautar da shi ba akwai irin wannan dama wanda kwanakin bayan na buga muku misali akan yadda mutanen musu ke dauka ƴan su kai su bukarantun Kirista wanda mutum baya ankara sai dan sa ya fara addu'a da zai ci abinci irin addu'a Kirista yana rafa ido da sauran sai mutum ya gani sai ga kuma ya riga ya makaro saboda haka indai makaranta ce bai kamata mutum ya dauki makaranta kai sa makaranta dan sa ya kai shi makarantar dan Ahmadiyya ba Allah ya san mu dace to wannan kuma yana cewa menene hukuncin wanda yake ganin matan annabi a matsayin mutanen banza to wannan zance da muna yawan tattaunawa akan sa kuma duk lokacin da munasaba ta zo maka dan tattauna shi kai ba ma sai an baka amsa akan wannan abin da ka tambaya ba